Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najer za iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanin aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya buga a shafinsa na Twitter jiya Asabar cewa ba zai taba janyewa daga takara ba, ya kuma ce kafofin watsa labarai da 'yan mazan jiya na jam'iyyar ta Republican suna kokarin gurguntar da takararsa ta wajen fitar da faifan bidiyo da aka nada a shekara ta 2005 inda yayi kalaman batsa kan mata. Hamshaki mai kudin yace bai kamata dauki faifan bidiyon da aka yayata a matsayin wani abu ba face daukar hankalin al'umma a sauran makonnin yakin neman zaben da suka rage kafin zaben shugaban kasa da za a gudana a Amurka cikin watan Nuwamba. Ya bayyana cewa zai mai da hankali wajen muhawara da abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta wajen bayyana cewa tsohon shugaban kasa Bill Clinton mai gidanta ya aikata laifin da yafi muni kan mata. Yau Lahadi, Trump da Clinton za su yi muhawararsu ta biyu a cikin uku da za a gudanar cikin makonnin ƙarshe na yakin neman zaɓe. Uwar gidan Trump, Melania, ta ce ba za a lamunci kalaman nasa ba, sai dai ta ce tana fatan masu kada kuri'a Amurkawa za su yi na'am da nadama da yi. Melania ta ce wannan ba halin mutumin da na sani ba ne, yana da zuciya da kuma tunani irin na shugaba. A cikin sanarwar da ya buga a shafinsa na Twitter, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na Donald Trump, Mike Pence, ya ce na yi baƙin ciki da kalamai da kuma abin da Donald Trump ya aikata. Ya ƙara da cewa ban yarda da kalamansa ba kuma ba zan kare su ba. Ɗan takarar mai harkar kasuwancin gine-gine da kuma gidajen caca ya sami ƙware-ƙware goyon bayan 'yan jam'iyyarsa waɗanda da dama suke ɗari-ɗarin wannan hoton bidiyon batsan, kuma ya sa waɗansu shugabannin jam'iyyar suka bayyana ƙararar cewa ba za su zaɓe shi ba. Waɗansu da dama sun ce ba za su zaɓi abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ba kuma, abin da ya jefa ƙusoshin jam'iyyar Republican a cikin wani halin tsaka mai wuya, ko dai ba za su yi zaɓen shugaban ƙasa ba ko kuma su kaɗa wa ɗan takarar da yake takara ta ƙashin kansa ba tare da jingina da wata jam'iyya ba wanda ba shi yiwuwa ma ya lashe zaɓe. Magana Hillary Clinton a kaɗaice da manyan jami'an bankuna da shugabannin kamfanoni da aka kwarmata a wasiƙun imel ɗin ɗaya daga cikin manyan ma'aikatanta sun saba wa matsayinta yaƙin neman zaɓe da take yi bana. Abin da ta ce a jawaban da ta gabatar wa manyan kamfanoni kafin ta fara takarar shugaban ƙasa, wanda ta ƙi bayyanawa da ƙungiyoyin kwarmato, wato ƙungiyar kwarmato ta Weekly ta samu daga imel ɗin shugaban kwamitin yaƙin neman zaɓen Hillary Clinton John Podesta, ta kuma kwarmata kwanan nan. Duk da yake ba a tabbatar da sahihancin wasiƙun ba, sai dai ofishin yaƙin neman zaɓen Clinton bai ƙalubalanci galibinsu ba. Kalaman na Clinton sun saba wa abin da take faɗa a yaƙin neman zaɓenta, inda take nuna kanta a matsayin wadda take yaƙi domin Amurkawa matalauta da kuma wadda ke yaƙin kare ayyukansu. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya buga rahoton jiya Asabar cewa ita 'yar takara ce wadda a shirye take ta cimma matsaya ta bayan fage da manyan kamfanoni domin samun tallafin kuɗin yaƙin neman zaɓe daga gare su. Hukumar zaben ƙasar Ghana ta ba masu takarar shugaban ƙasa da na majalisa a zaben da za a gudana cikin watan Disamba wa'adin biyan kuɗin da aka ƙayyade. Wannan ya biyo bayan fatali da kotu ta yi da ƙorafin da jam'iyyar PPP ta yi ranar Juma'a cewa kuɗin da hukumar zaben take buƙata a biya ya yi yawa. Dama hukumar zaben ta ba da wa'adin zuwa ranar 30 ga watan Satumba ga duk 'yan takarar shugaban ƙasa su mayar da takardunsu na bayanai da kuma kuɗin kafin a ba su tabbacin tsayawa takara ranar 7 ga watan Disamba. Tilas ne kowane ɗan takarar shugaban ƙasa ya biya $12,000 bayan ‘yan takarar majalisa kuma ana buƙatar su biya $200,000, wato 2,200 biyar da ɗaya banda waɗansu ƙa'idoji da ake buƙata su cika bisa ga cewar kakakin hukumar zaben Eric Capasso. Masu kushewa lamura sun ce an yi ƙarin kashi 200 bisa 100 ne domin kashewa ƙananan jam'iyyu gwiwa a yunkurin tsayawa takarar shugaban ƙasa. Kakakin hukumar ya ce sai masu neman tsayawa takara sun biya kuɗin sun kuma mayar da takardun da aka ba su cika kafin a tantance waɗanda suka cancanci tsayawa takara. Bayan wani yunkuri da masu kula da lamura ke bayyanawa a matsayin sabon salon yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya da somamen da hukumar tsaron farin kaya ta ƙasa wato DSS ta ƙaddamar a biranen Fatakwal, Gombe, Kano, Enugu, Sokoto da kuma birnin tarayyar Abuja. Ƙwararru a fannin shari'a suna ganin yunkurin zai ƙara ƙimar ɓangaren shari'a da ake gani tamkar jekana yika ne, kamar yadda barista Zubairu na Mama ya bayyana a hirarsu da wakilinmu Nasiru Adamu Hilkaya bayan sanarwar hukumar tsaron.
Wannan tsari da aka ɗauka har ya kai an fara kama alƙalai na kotun ƙoli na Federal High Court da sauransu, ina ganin kamar cewa zai taimaka wajen faɗaɗa yaƙi da cin hanci da rashawa tun martabanka duk darajar kowaye kai ko mai katata ko mai kishin gitara ba. Kasan cewa doka fa za ta iya aiki a kanka. To ina ganin kamar matsayinsu ne 'yan ƙasa da suka yi rantsuwa da doka da aka tafi tanada wajen fara aikin su alƙalin kama su ya yi daidai. Sai dai ka sani cewa kundin tsarin mulkin Najeriya in aka kama ka kasancin inda aka kama su nan zargi ne kawai sai an tabbatar da laifin da ya sa aka kama su. Tunda har an gano kuɗi ka kuwa kowace zargi in ka ƙara nutsawa sai ka samu ƙanshin gaskiya. Ba mafi kyawu a nan shi ne a bari hukumomin Najeriya da wannan 'yan sandan farin hula da wanda zai je kamata suke da haƙƙi a cikin gudanar da bincike da ganin cewa doka ta yi tasiri a kan wannan al'amari kowa a bari ya aikinsa. Don an samu alƙalai ɗaya biyu da irin wannan zargi ba lallai ba ne kowane alƙalai ce haƙƙin halinsa yake. Ina son baka sani aikin alƙalin shi aiki ne mai wuya kuma mai hatsari. Kuma alƙalanmu da don gwargwadon hali zan ba a yaba musu ba ko ba a ko zage su ba. Idan da gwargwadon hali suna kamantawa ba na zaton don kawai an samu su alƙalai da wannan matsala ce alƙalanmu duka haka halayensu yake. Wannan ba daidai ba ne.
Rahoton Adamu Elikaya. A jamhuriyar Nijar kuma duk da jan daga da waɗansu malamai suka yi na neman a biya su hakokinsu kafin su koma aiki, hukumomi a jihar da Makaram sun bayyana niyyar su ta buɗe makarantu da ɗaukar matakan gani ba a gamu da cikas ba. Malam Sali Alhaji Labo, jami'in hukumar ilimi mataki na biyu a Damagaran, ya yi ƙarin haske dangane da shirin da suka yi.
Mun samu kayan aiki a ce a cikin kayan aikin da muke so duka dai waɗanda ke harkar DC su kayan aikin sun gamu duka. Yanzu wannan magana da gidan ciko su ne yan wajen su ije muke jira ɗan cikon kayan aiki kaɗan abin da ya shahi kayyuna. Wajen mushina kuma abin da muka kiyasi wanda za mu aiki da su 2,344. Ɗalibai waɗanda muka yi kiyasi na wanda za mu kama aiki da su 2,735. To malaman yanzu za mu ɗauka sabi na ƙari. Mun samu dosiye kamar kwatamcin dosiye 350. Wanda suke son a ɗauke su ko su kuwa sai je ko su kuwa DC. Kenan wanda ‘yan mun ɗauke su da abin da aka kama daga Yamai kuma za su cika jibin da muke nema.
Ko yaya batun azuzuwa yake kuma?
To azuzuwa shi wajen fannin DC su azuzuwa duka a kai su babu ba matsala. Wajen fannin sai je nan ne azuzuwan wasu sai an yi na zana. To yanzu da mushin lakwalkin da direktarkin da uwayen yara da wani kwamiti wani kwanci a kojas wani ke kulawa da tahiyar da aiki cikin sai shekin wannan to suna nan suna kama niyyar gangama kayan yin kasashen wannan na zana a cikin lokaci kaɗan. Matsalar mu guda ce ita ce cikas cikin rashin i da biyan mushina yan kwantaragi. Yanzu mun je mun kai takardun nasu wajen ma'aikatar jiha mai kula da arzikin jiha to sun ce za su ƙoƙarin su biya su. To mu abinda muka ɗauka musu su biya su cikin wanka satin Allah so sati na gaba kowa ya kama aikin shi.
Malam Sali Alhaji Labo, jami'in hukumar ilimi mataki na biyu a Damagaram, a hirarsu da wakilinmu Tamar Abari. Kuna kuma shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masaduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba yadda amfani da kuɗi ta hanyar da bai dace ba ke ci gaba da yin dimbin tasiri a harkar zabe. Na baya bayan nan ko shine wanda aka gudanar a jihar Edo. Ba shakka an gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana, amma fa kamar kullun dama wanda bai ci zabe ba sau tari ba zai rasa dalilin da zai sa ya ce shine dalilin da ya sa shi rashin nasara ba. Zaben jihar Edo dai an kammala shi, amma har yanzu wasu na gunagunin cewa amfanin da aka yi da kuɗi a fili ya wuce hankali. Wannan ne yasa shirin zabe ko nadi ya gayyato waɗanda suka ga yadda zaben ya gudana domin jin shin ina gasken wannan zargi, musamman ganin cewa cikin watan gobe idan Allah ya kai mu ita ma jihar Ondo za ta gudanar da nata zaben na gwamna. Wakilin sashen Hausa a babban birnin tarayyar Najeriya wato Nasir Adamu Hilkaya ya tattauna da waɗannan mutane kamar haka.
Malami barkanmu da shigowa wannan zaure. Ina tare da comrade Nasiru Kabir wanda jami'i ne na watsa labaru na bangaren kungiyar kwadago na jiwa a jero, sannan kuma sai Malam Abubakar Ali wanda mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum, masanin harkokin siyasa kuma kazalika mai yaki da lamura na cin hanci da rashawa. Allah barka barka shigo zauren.
Na gode. Salamu alaikum sauraron mu.
Yawwa, sai ko muna tare da Malam Tanko Iya. Malam Tanko Iya tsohon ma'aikacin gwamnati ne wanda ya ritaya. Malam Tanko barka da shigo zauren.
Amin. Alaikum salam barka Imam Nasir.
A gurguje mu fara ma da Abubakar Ali. Malam Abubakar Ali, me zaka ce kan zaben nan da aka kammala na jihar Edo? Ya kaga zaben ya gudana.
Wato zabe alhamdulillah an yi cikin kwancin lafiya domin da ana tsoro sosai wajen tashin hankali har aka sa aka daga, amma an yi a cikin kwancin hankali. Amma sai dai zabe ta shige ta bar kura da baya, musamman idan aka yi nazari da irin rahoton nan da aka samu wanda kuɗi ta yi tasiri a bayyane kuma a ganin kowa fiye da yadda aka yi a wasu zabubuka. Saboda haka an samu matsalan shine na amfani da kuɗi koro-koro. Ko da shike duk wanda ya san harkar siyasa duk duniya sai da kuɗi ake amfani ake yakin siyasa, amma a fito koro-koro a je wajen zabe a ce a yi kaso a biya mutane jama'a su fito su zabi wakilansu, to wannan ba ƙaramin haɗari ba ne ga demokradiyyar ƙasar nan da kuma har ma harkan gwamnati. Wato idan kuɗi ta yi tasiri iri wannan a bayyane, to sai ka duba shin anya shugabannin da suke siyasa domin su yi wa mutanen ƙasa bauta, kaga kowa ya sa zancen kuɗi. Kuma za ka haɗa wannan tasirin kuɗin nan da aka yi wajen zaɓe da ma yakin cin hanci da rashawa wanda yake ya addabi ƙasar nan da daɗewa. To shine matsala ne tsoron da nake ji. To wannan cin hanci da rashawan nan, yakin nan da yake, to tasirin shi bai yi ba, domin idan da mun yarda cewa cin hanci da rashawa matsala ne babba, to ba za mu je mu karbi kuɗi a wajen 'yan siyasa mu zaɓe su zumman su yi mana aiki, face mun karbi kuɗi lakadan an biya mu, saboda haka suka je to za su fafutuka neman su gurbin kuɗaɗen da suka yi amfani da shi. Saboda haka yana da lalle matsala da tasiri kuma da harkan gwamnati da kuma cin hanci da rashawa ƙasar nan.
Nasiru Kabir, me ke kuma zaka ce kan wannan zaben, tunda za mu iya cewa kai ma ka duba zaben nan daga ɓangaren ƙungiyar kwadago?
Wato abinda zan ce shine alhamdulillahi, kamar yadda abokin magana na ya faɗa yanzu, an yi zaɓe lafiya, an tashi ba wani maganan wato ina jin mutuwa ko wani jin ciwo. abinda zamu iya sharhi akai ko kuma mu ce abin da ya ba mu mamaki a wannan zabe shine kamar yadda ya magana da gaske ne an yi amfani da kudi kudin da ya wuce kima kuma ya wuce tunanin al'umma a ƙasar da ake cewa al'amura sun gurbace babu kudi ana fama da wahala abinda kuma ya dada ba mu mamaki shine shi wato mai girma wato gwamnan Edo Adam Oshumule ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyar kwadago na Najeriya wanda ya bar wannan guri wanda ya bar mu ya tafi wato wannan jahar ya zama gwamna abun mamaki ne a matsayinsa na shugaban kungiyar kwadago ya yi amfani da irin waɗannan munanan kuɗi wanda sun wuce tunanin mutane waɗanda mun lura cewa ma'aikatan gwamnati
wato Nasiru ba mu ce a zargi wani mutum ko a kira suna musamman ma kamar na Adam Oshumule watakila da kaga za a ce sai ka kawo hujja ki
hujjan da zan kawo shine ina kan bayani abinda mu gefen da muke so mu yi magana shine ne shi gefen Oshumule a matsayinsa na tsohon shugaban wannan kungiya wanda kuma gwamna ne ina jin mutane za su iya tunawa ba a dade ba mun tafi wannan jaha wanda kungiyan wato ma'aikatan kananan hukumomi wanda ake cewa Nolge sun tafi wannan jaha sun yi bori na kusan kwana biyu a ce wannan dalilin borin su shine ba a iya biyan ma'aikata kudaden su ba in ku har ba za a iya biyan ma'aikata kudade ba na albashin su to ta ina aka samu irin wayannan makudan kudade da aka je a kashe a wannan siyasa
tunku iya me zaka ce ke kuma kafin mu zo mu yi tambaya in ka tsohon ma'aikaci kan zaben
alhamdulillah a gaskiya babban abin sha'awa a wannan zaben da aka kare na jihar Edo shine da aka yi shi lami lafiya ba tare da mari ko kuma aji labarin wantar gade ko karaya ba wannan wani babban nasara ne kuma alama ne na ci gaba da ainihin wayewa a siyasar Najeriya ubangiji Allah ya sa mu dore da irin wannan al'ada kuma ci gaba da irin wannan ainihin dabi'u wannan kenan sai na biyu magana amfani da kudi a harkan siyasar Najeriya bisabilillahi yin amfani da kudi mutane su raba kuɗi dan a zabe su su shiga wani matsayi ko su rike wani matsayi babban hadari ne hadari a siyasa hadari a rayuwar mutane hadari a tattalin arzikin ƙasa to amma kuma fa mai hatara mai makalman adalci amfani ba da kuɗi to wannan fannin ya zama dole je ka misali na gayyace ka ka bar abin da kake yi duk wani hanyar da kake bi na cin abinci da na ce ka aje ka zo ka zabe ni ka shiga mato ka kashe kuɗi saboda tsananin bala'in tsadan fetur ka kashe wajen 3000 ko 3200 ka koma 3200 ka zo na baka 7000 misali ai ina ganin ban yi laifi ba dan me dan saboda na fasa ka kabar sana'anka ne ka kun bar abin da kake dan kace da iyalanka saboda haka ina ganin wannan abu in ma har mutane sun ce eh an ba ni dai ban a kurukuru ban gani ba a screen cewa gashi ana rarraba kuɗin ko lokacin da ake rabawa ina gingidi ne ko bacci ne Allah ya lamu ban kuma karanta wata jarida da ta nuna min ga amount din da aka ba wani ba an ba wani anguwa kaza an ba wani anguwa kaza amma duk mutane sun dauka a rarraba kuɗi an yi amfani da kuɗi to ni kan ina ganin anan sai mu dan yi tunani ne da aka muka samu wannan labari ba har muke maganan cewa ai ne amfani da kuɗi sai idan kana son ka tabbatar da irin wannan magana sai kana da facts and figures sai kana da alƙaluma da haruffa na game da kuɗin da kake cewa an raba tunda ban gani ba ban kuma ji wanda ya ce min gashi ya ja karɓar wannan kuɗi ba saboda haka ni ba zan dauka yin amfani da wannan kuɗi ba to amma kuma dai ina da ƙara faɗi ko da ma dai an yi amfani da shi na sa ka kafar aikin da kake cin ka da shan ka na rannan na dakile maka na ce ka zo ka zabe to a gaskiya zan dan tausaya maka idan ina da hali na ga inda za ka koma gida
ko shugaba Buhari ya Abubakar Ali ka duba tun 2003 yake tsayawa takara zuwa 2015 babu wata shaida da ta taba nuna cewa ya bawa wani sisin kobo a tsayawa takarar nan da har Allah ya bashi wannan shugabanci shi ma sakataren jami'a mai ci wato shi mai malabu ne sakataren APC ya ce yana jin nan gaba wato kudi ma ba za su ma sake yin amfani a harkar siyasa ba to me zaka ce yadda wato ya nuna kenan inda har an yi wannan amfani da kudin kamar yadda ka faɗa dazu ko kuma in ce yadda ka nuna zai wuya a yi siyasa ba kudi
eh to shi Buhari shugaban ƙasa Buhari zaben shi za a ce ɗaya ne a cikin miliyoyi shi kuma shi da kanshi mutumin shi ma ɗaya ne a cikin miliyoyi saboda haka ba za mu yi misalin zaben shugaban kasa na wanda ya ci zabe kwanan nan ba. Shi ma din idan ka duba ai shi ne a matsayin shi na Muhammadu Buhari ba san shi da ya bada kuɗi ba, amma ai mukarraban siyasun da manya-manyan siyasun da gwamnonin da duk wani structure na su sun bada kuɗi cancin nan.
To ga waɗanda suka ce sun ga an yi amfani da kuɗi lokacin wannan zaɓe, wakilinmu da ke yankin Niger Delta Lamido Abubakar ga ɗaya daga cikin rahotannin da aiko muna lokacin wannan zaɓe.
My own opinion is not fair, it's not good for.
Wannan kuwa yana cewa ne a ra'ayina amfani da kuɗi a wurin zaɓe san bai dace ba, saboda kamar sayar da ƴancin mutane ne, don haka wannan maida hannun demokuraɗiyya baya ne.
Ni Alhaji Musa Sidi ne, ni ne coordinator da PDP a nan arewa a nan kudu maso kudu. Wai abin da na ji ne maganar zaɓen Edo shi kuɗi kowa ya bayar. Shi kuɗin nan ai wannan abu da take an ba kowa, saboda su masu zaɓe suka ce ba su yi ba sai an ba su kuɗi.
Kamar su masu ma'aikatan hukumar zaɓe kenan ba waɗanda suke kada ƙuri'a ba.
A'a, ma'aikatan hukumar zaɓe ba su zarge su ban ganin da aka ba su kuɗi ba, kuma sun yi aikin su lafiya, sun yi aiki mai kyau su INEC gaskiya, saboda Allah su da INEC ana zargin su ne saboda APC ta ci barin gama gaskiya. Ni dan PDP ne, dole ne in an yi kokowa wani zai faɗi.
Sunana na Misa, ko da muka je filin zaɓen nan wanda yake ma ba a yi kaman mazaɓan, akwai wanda suke so su ba da kuɗi a guri a sun tafi da
shi. Kamar waɗannan irin kuɗi ne kaga bayar kuɗi ne da yawa haka an ɗauko aka rarraba mutane don su kada ƙuri'a.
Naira 1,000 ne ni na kan ya rafa ido na.
Dan wacce jam'iyya ne?
PDP ne. Jami'an tsaro sai suka kama shi suka tafi da shi, don ni kira na aka yi na je gurin gefe ne haka, sai nace musu ni bana karɓan kuɗin kowa, wanda na yi ra'ayi zan jefa mai.
Sunana Sahad Ali Umar, mai ba gwamnan Edo shawara akan ƴan arewa mazauna Edo State. To ai wannan magana banza ce, saboda abin da kike maka magana banza ce, dukkan Najeriya kowa ya san jam'iyyar PDP ce ta kawo wannan al'amari na amfani da kuɗi wurin zaɓe, kuma mun gan shi kuma kowa ya sani a ƙasar nan. Saboda haka idan wata jam'iyyar ya duka zo suka ce an yi amfani da kuɗi, to a zargi jam'iyyar PDP ba jam'iyyar APC ba, PDP take wannan aikin su ne.
To kamar yadda ka gani da idon ka, misali su ƴan jam'iyyar PDP sun yi amfani da kuɗi a lokacin zaɓen, misali
kwanan kuwa jam'iyyar PDP ta amfani da kuɗi
kamar a wata mazaɓa
zaben da Taduwa.
To kamar nawa ne kaje suna bayarwa a lokacin?
To wannan ne kudi ne ga ana bayarwa, bai e tsaga kaza ko nawa ne aka ba.
To da yake an ambaci gwamnatin jihar Edo a cikin wannan batu, akan wannan ne muke ta kokarin ganin cewa mun tuntubi mai magana da yawun gwamnan. Idan muka same shi za ku ji abin da zai ce game da wannan batu. Yanzu Ahmad Lamido Abubakar da Nasir Adamu Hilkaya da bakin nasa, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayoke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Karamar hukumar Askira Ubana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke jihar Bodo, wadda ayan ƙungiyar Boko Haram suka mamaye a baya, wadda kuma ke kan iyaka da jihar Adamawa, wanda yanzu hakan aka soma samun daidaito al'amura ganin yadda jama'a suka soma koma gidajensu da ayan ƙungiyar Boko Haram suka daidaita a baya. Wannan karamar hukuma da ita ce karamar hukuma ɗaya da ke da masarauta biyu, da ya haɗa da masarautar Askira da kuma masarautar Uba, wadda dukkanin masarautan biyu suka tare zuwa garin Maiduguri don gudun abin da kakai ya komo. Sai dai yanzu hakan dukkanin masarautan sun koma garuruwansu da kuma sauran al'umman wannan gari sakamakon ƙwarya-ƙwaryen zaman lafiya da aka so mu samu a wannan yanki. Sai dai wasu yin abubuwa da ba za a rasa ba, musamman ma na ɗaikokun hare-hare da akan yi a nan da can. A makon jiya ne dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya ziyarci ƙaramar hukumar Askira Uban tun bayan komawan al'umman wannan gari, inda ya soma yada zango a garin Uba. Rabul Abubakar dai shine shugaban karamar hukumar Askira Uban, wanda kuma ya soma ga mika koken su ga gwamnatin jihar Borno game da matsalolin su, musamman ma abin da ya shafi tsaro a wannan yanki.
A farko zamu gode maka yadda ka fito a cikin hargatsin hanya, ka bi wannan hanya da ba kowa bane yake iya bi, ka zo ka san Askira Uba local government, don ka ziyarci jama'an ka wanda ya dade ba ku yi mu'amala da su ba, don adalcin ka mun gode maka jama'a.
Muna facing dan security challenges kadan a wannan area Dagu da abin nan, ko da jama sun invading area din, har suka yi altabu da mutanen mu. Your excellency,
tunda ku zo tare da GOC muna roko dama sojoji iyakacin su alas akai stationin nasu. So akwai area su dile bayan dile akwai su dago da hanyar kogin nan kwan so ta can ne muna border da Sambisa. So ta can ne yawancin mutane suna invading turu kogi. So muna roke jamanka ka roke GOC na Borno 70 ya daga stationin mana sojoji a wannan area so that in attack ya faru za su iya kai hari da wuri-wuri su yi repelin.
Gwamna kajin Chatiman dai ya kuma ziyarci garin Lasa da ke karamar hukumar Askira Uban inda ya alƙawarin sake gina wata katafaren coci da ake kira EYN da ke cikin garin Lasan da ayan ƙungiyar Boko Haram suka ƙona.
Ba mu da masalan addini ko kabilanci kamar waɗansu kasashe. Mu da ƴan uwanmu kristoci muna zaman lumana. Annabi ya cancanta. Ina zagaya bama ko goza inda musulmai sun fi yawa ya cancanta izo Lasa inda akwai kristoci ƴan uwanmu.
Shi ma dai mai alfarma sarkin na Askira ya suma ne ga yaba wa gwamnan jihar Borno Rabuka Shatima kan irin ziyarar da ya kawo musu duk da irin hatsarin da ke kan hanya. Yace wannan alamun shugabanci ne na kwarai, sannan kuma ya mika wasu bukatunsu ga gwamnan kamar haka.
Abinda muke bukata kamar a cikin Uba muna da problem na drainage system, muna so sai sai taimaka mana a yi mana drainage because
gudanar ruwa kenan.
Eh, magudanar ruwa saboda a taimaka ruwa ya fita kutaina. Sannan har ilau kuma ina roƙe shi cewa palace nawa ba kamar na wani sarakuna ba, ina roƙe shi excellency ya duba mana ya gera mana palace nawa ya mutuwa. Har ilau kuma muna da matasa wanda suke nan a Zube, muna so a taimaka musu da loan saboda su samu abin dogaro.
Mun kuma sake nosawa zuwa garin Askira, garin da aka ce na makwabta da dajin Sambisa ta kowane kusurwa, inda nan ma gwamna ya soma ziyartar gidan mai martaba Alhaji Abdullahi Askira kamar haka. Shima dai mai martaba sarkin na Askira Alhaji Abdullahi ibn Askirama ya soma ne da shaida wa gwamnan cewa
wannan zuwan ga yana da muhimmi sosai wajen mu don shekara ɗaya da rabi. In an ce ni ko mai mishi sarkin zai zo Askira ba mu yarda, amma Allah cikin ikon shi da taimakon gwamnatin tarayya da na state Allah ya kawo mu gidaje mu lafiya.
Gwamnan ya kuma sake ziyartar garin Chibok, garin da ya kaurin suna sakamakon kwashe ƴan matan nan ƴan makaranta na garin Chibok da aka kyauta da san cewa ƴan kungiyar Boko Haram ne suka yi tun shekaru biyu da suka gabata, wanda har da rana mai marta yau babu su babu doriyar su, wanda shugaban wannan karamar hukuma na rikowa wato honorable ya ga yarakawa ya soma mika bukatun su da gwamnatin kamar haka.
The place give us the only secondary school owned by the state government which has been taken over by the federal government to please replace it for us, your excellency.
Yace muna roƙon gwamnatin jiha da ta samar mana da makarantar secondary guda daya wanda gwamnatin tarayyar ta karbe, wanda yanzu kan bamu da makarantar secondary ko da guda ɗaya ne mallakar gwamnatin jiha. Don haka muna roƙon gwamnatin ta yi kokari ta samar mana makaranta guda daya da ƴaƴanmu za su samu su yi karatu ciki. Honorable ya ga yarakawan ya kuma sake tunawa gwamnatin game da ƴan matan su ƴan makarantar nan da aka kwashe fiye da 200 na garin Chibok, wanda har rana mai kamar ta yau babu su babu doriyar su, da yace suna buƙatar gwamnati ta ƙara ƙaimi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu ƙarƙare shirin ga labaran duniya amma a taƙaice.
Haka yake rashawa a Moscow, babban birnin kasar sun maida martani da kakkausar lafazi bayan da Amurka a hukumance ta zargi Rasha da alhakin kutsen intanet da aka yi wa kungiyoyin siyasa Amurka kwanan nan. Ofishin Darakta Ma'aikatar Leƙen Asiri na ƙasa da kuma Ma'aikatar Harkokin Tsaron cikin Gida ta Amurka sun bayyana ranar Juma'a cewa sun hakikantar Rasha ke da alhakin kutse ta satar imel da aka haram wato kwarmata a yanar intanet. Wani lauya Ivan ɗan shekaru 35 ya ce farfaganda ce kawai, ba gaskiya ba ne batun kutse da aka yi wa Amurkawa, wato da aka yi kowanne yana kare muradinsa ne na siyasa a ƙasashen duniya, suna caccaka juna ne. A gani na farfaganda ce kawai, in ji yari wani ɗan sanda ɗan shekaru 37. Kutsen intanet, Rasha ba ta buƙatar yin haka, wannan wani sabon yaƙin cacar baki ne da Amurka ke yi ba Rasha ba. Sai dai waɗansu suna cewa sabuwar gaba da kishi da ke tsakanin ƙasashen biyu dalili ne na yi wa Amurka kutse.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. zama da din sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka. Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.